يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم دا سايكي كسانتوا اتارا دكو اتكي واني سابا شرنا فتوين رحمة شرن دا كمباكو داما دوم ايكو دا تنبيونكو واندا سكشا في اديني دا رايوا تكرن لنبو بوير مود اكا سابا نا سفري تكو سفري بيار 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 هدو 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 دا يا اكو دا كما سفري باكو سفري اكو شدا سفري هدو دا يا هدو بيار بيار sai kuma 0707 78 6442. Haka zalika za ku yayi kuma da sakonnin tambayoyin naku ta kan adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahma dake dandalin sada zumunta na Facebook. To kamar kowane lokaci a yau ma ga mu tare da shehi malamin namu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umari Jallemo, babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero dake nan Kano, wanda kuma shine yake amsa waɗannan tambayoyi naku. Ni kuma sunana na Sajjar Sasan, wanda nake kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri. Sai ku biyo mu akram kalla bakar zuwa.
Assalamu alaikum.
To sai kai tsaye zamu je ga mallam domin gabatar da shimfida kamar yadda aka saba a cikin wannan shiri. Akram kalla, bismillah.
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in. Bayan haka ɗan uwa masu sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A cikin wasiyoyi ko kiraye-kiraye da Allah subhanahu wataala ya yi wa bani Isra'ila, wato mutanen annabi Musa alaihi salam, kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ba mu labari a cikin littafin sa mai girma, akwai inda Allah subhanahu wataala yake cewa wa idza akhadna mithaqa bani Isra'ila la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakata thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Allah subhanahu wata'ala yake cewa ka tuna lokacin da muka riki alkawari daga banu Isra'ila cewa ba za ku bauta wa kada ku bauta wa kowa sai Allah, la ta'buduna illa Allah, kada ku zama masu bautar wani ba Allah ba, wa bil walidaini ihsana, ku kyautata wa iyaye, wa dhil qurba, da wanda yake makusanci, wal yatama wal masakin, da marayu da mabukata, wa qulu lin nasi husna, kuma ku gaya wa mutane kyakkyawar magana, kuma ku tsayar da sallah, ku bada zakka, amma daga baya sai kuka bijire, sai an kadan daga cikin ku wa antum mu'riduna, kuna masu kawar da kai. Anan zamu ga cikin wasiyoyi da kiraye-kiraye da Allah subhanahu wataala ya wa banu Isra'il a ciki, bayan magana akan tauhidi da kyautatawa iyaye da jan hankali akan taimakawa mabukata da miskinai da marayu, sai Ubangiji subhanahu wataala ya shigar da maganar wa qulu lin nasi husna, ku gaya wa mutane magana mai kyau. Sannan aka umarce su da sallah da bada zakka. Za mu ga Ubangiji subhanahu wataala ya shigar da maganar a faɗa wa mutane magana mai kyau a cikin jerin wasu ayyuka na wajibai manya-manya, kamar tauhidi, kamar sallah, kamar zakka, kamar kyautatawa iyaye. Waɗannan ayyuka ne manya-manya da kowanne daga cikinmu ya san girman sha'aninsu. Mun san girman sha'anin tauhidi, mun san girman sha'anin sallah, mun san girman sha'anin zakka, da waɗannan suna cikin farillai ko rukunai na addinin na musulunci. Mun san girman sha'anin kyautatawa iyaye da biyayya gare su, yana daga cikin wajibai. Mun san girman sha'anin kula ko kyautatawa mabukata. Ba daidai a cikin waɗannan, Ubangiji subhanahu wataala ya shigo da wa qulu lin nasi husna, ku gaya wa mutane husnan, kyakkyawar magana. mu dubi yadda Allah subhanahu wata'ala ya bada umarnin, yace ku fada wa mutane, ba ce ku ga wa junanku ba, ko ku ga wa ƴan uwanku, ko ku ga wa ƴan kabilarku, ko ku ga wa ƴan kasanku, ko ku ga wa masu bin addininku mutane. Wa qulu lin-nasi, saboda kowa da kowa ya shiga nan, sawa'un mutumin nan dan uwanka ne ko ba dan uwanka bane, kasa ɗaya ta hada ku ko kasa ɗaya bata hada ku ba, yare ɗaya hada ku ko yare bai hada ku ba, addini ɗaya hada ku ko addini bai hada ku ba, matukar dai yana cikin wannan rukuni na mutane. To Allah sai ya ce wa qulu lin-nasi husnan, kuma husnan din nan sai aka kashi na kira, ba ce wa qulu lin-nasi al-husna ba, sai aka ce husnan, wanda ya kunshi dukkan wani abu, dukkan wata magana wacce ke mai dadawa ce, mai kyau ce, sawa'un ta shafi maganar addini ce, ta shafi maganar rayuwa ce, ta shafi maganar zamantakewa ce, dukkan wani rukuni na mu'amala da zaka yi da mutum, ka fada masa ya fada maka, ka saurare shi ya saurare ka, to abinda zaka fada ya zama mai kyau ne. Saboda haka idan malami ne kai, kana karantarwa ko kana wa'azi, to ya kasance maganganun da zaka yi amfani da su masu kyau ne, masu dadin ji ne, ba maganganu masu bata rai ba, ba maganganu da suke kunshe da zagi ba, da baci, da tunzura zukatan masu sauraron ka. Ya zamana a cikin maganganunka akwai alamar tausayi, akwai alamar kauna, akwai alamar soyayya, akwai alamar wato hankali a cikin su. Saboda haka ka dauki kanka a matsayin likita ne kai, da kake kokarin ka magance ma wani cutar da take damun sa. Likita ko da mara lafiya yana zagin shi, yana kai masa duka ko cizo, wanda ba zai hana ya tausaya masa ba, ba zai hana ya ci gaba da bashi maganin da yake ganin zai taimaka masa ga wannan cutar tashi ba. To haka kai ma wanda kake kira zuwa ga Allah, kake jam hankalin mutane zuwa ga Allah, ya kamata ka kasance kamar haka. Ko da za a gaya maka magana mara daɗi, to kai ka faɗi mai daɗi. Ko da za a gaya maka baka, kai ka faɗi fara. Ko da za a soke ka, kakka rama mugunta da mugunta, ka zama mai yafiya, ka zama mai kawar da kai. To wannan shine wa qulu lin-nasi husna. Haka nan idan shugaba kake, kana shugabantar wata al'umma, kana shugabantar wata da'ifa ta mutane, to shugabancin nan naka kada ya saka kullum za ka yi magana ka gatsa ta, ko ka nuna cewa ka isa, ko an so kai abin da kake so shi za su yi. Ya zamana duk maganar da zaka faɗa a matsayinka na shugaba, ya zamana magana ce da take da kyau, take da daɗi, ka faɗa wa talakawanka, ka yi abin da zai sa musu, wato zai sa musu kyakkyawan fata, kada ka sa musu fitar da rai a zukata, kada ka sa musu ya'su su fitar da ƙauna. Ya zamana akwai tausayi, akwai rahama cikin abin da kake faɗa. Ko kai rabbul usra ne a gidan, kana da gida da iyali da ƴaƴa, to yi kokari ka faɗi mai kyau, kai ya zama abu kaɗan, kai ta zage-zage, kai ta wato gori da wasu abubuwa na cin mutunci irin wannan. Yi kokarin kada kai haka. Wannan yana daga cikin wa qulu lin-nasi husna. Idan kai ɗan kasuwa ne cikin sha'anin kasuwancinka, da kai da waɗanda kuke harkar kasuwanci da su, zamana kana gaya musu magana mai daɗi. Ko da kuwa su wani wataƙila za su zo su gaya maka wata magana da ta ɓata maka rai, to yi ƙoƙari ka danna zuciyarka, ka faɗa musu kai mai daɗi. To wannan yana daga cikin hikimar da ta sa aka yi tankirin wa qulu. Na farko aka ce annas, ba a faɗi wata da'ifa ta daban ba. Sannan kuma aka ce husnan, ba a faɗi wani abu specifically aka ce kaza ake so ka faɗa ba. Don dukkan wani abin da ka san mai kyau ne, to yi ƙoƙari ka faɗe shi. Malamai sun yi ishara a nan zuwa ga mai umarni da kyakkyawan abu ya hana mummuna. Abinda ake bukata a wajensa shine ya yi kyakkyawan usulubi wajen isar da saƙon da yake so ya isar. Amma ba wai ana nufin cewa ya ɓoye gaskiya ba, saboda wasu ba sa son shi zita. Gaskiyar nan da zai faɗa ita ce mai kyan. Akwai wanda yake azzalimi ne, don haka baya son ana maganar zalunci da mummunar aƙibar azzalimai. To kada ka ce tunda an ce wa qulu lin-nasi husnan, to bari ka in daina maganar zalunci, saboda kada ya je ransa ya ɓaci. ba wannan ake nufi ba, saboda kai kai kira zuwa ga adalci, adalci shine abu mai kyau. Akwai wani wanda yake an san shi, wato ana tare da shi, mashayin giya ne misali, babba ne ko ba, wanda yake karami ne amma dai an san shi ana tare da shi shayin da shayi kakka, so saboda shi ba za ka yi fadakarwa ba akan munin sha'anin giya, kace to a tunda shugaba ta mun ana tare da shi kuma yana shan aban nan, to kuma Allah ya ce qulun nas husnan, bai kamata in yi nasiha akan illar giya ba. A'a, ai ka hana mutane shan giya yana daga cikin al'amuru bil ma'ruf, wanda kuma yana daga cikin husnan, dan kada wani yayi abin mummunar fahimta ya ce to an ce qulun nas husnan, to kada ka faɗi maganar da wani ba zai ji dadi ba. A'a, ya zama da maganar ita a karan kanta mai kyau ce, koda kuwa wani da yake aikata akasinta shi a gurin sa ba ta da kyau. Lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yazo yana cewa abautawa Allah shi kadai, kada a hada Allah da wani, kada a yi tarayya da Allah cikin bauta, a yi gaskiya, a yi amana, a yi adalci. Wurin shawaca suka yana zagin allolinsu, yana zagin iyayensu, yana nuna wawaye ne su ba su da hankali. Annabi sallallahu alaihi wasallam bai zagi allolinsu ba, abinda dai yace allolinsu din nan ba za su amfanar da su ba, ba za su cutar da su ba, ba za su zama masu cetonsu a ranar gobe kiyama ba, su rike Allah su bauta masa shi kadai. Wannan magana ita suka fassara a matsayin zagi. To kaga anan ba za a ce dan mai Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kin shiru ba, tunda an ce ya faɗi mai kyau, ai mai kyau din yake faɗa. Saboda haka abinda ake nufi da mai kyau shine kai ka faɗa wa mutane abinda yake da kyau a shari'ance, ba wai abinda san zuciyarsu yake, abinda su suke so su ji ba. Dan akwai wani lokaci da zaka ga cewa wasu sukan bar umarni da kyakkyawan abu, saboda waɗanda suke tare da su ba sa san wannan umarnin, ko suke barin hani daga mummunan abu saboda suna tare da waɗanda suke aikata wannan mummunan abu, ba za su so su ji ba. To wannan baya daga cikin waqulun nasi husna, umarnin da zaka yi a lokacin shine husnan din, to ka gaya wa mutane. Hakanan Ubangiji subhanahu wata'ala ya ƙara ƙarfafa wannan a cikin mu'amalar mu ta da junan mu ta yau da gobe, sai Allah subhanahu wata'ala ya ce wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna ash-shaytana yanzagu bainahum inna ash-shaytana kana lil-insani aduwwan mubina. Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam, ka ce wa bayina yaqulu allati hiya ahsan, su faɗi maganar da tafi kowace kyau a tsakanin su, su yi magana mai daɗi. Inna ash-shaytana yanzagu bainahum, shedan ne yake kokarin hada fada tsakanin su, haka kasu bashi kafa, kasu bashi kofa, kasu bashi dama, su yi kokarin dukkan wata kofar da yake so ya shigo ta nan su toshe ta, domin shedan ba karamin baki ne gare su ba. Shi yasa Allah ya ce inna shaytana kana lil-insani aduwwan mubina, shedan ya tabbata mai tsananin gaba ne, mai bayyana gabansa ga dan adam. To kaga anan ma Ubangiji subhanahu wataala sai ya ce su faɗi kalmar da take hiya ahsan, ita ce mafi kyau. Wato idan akwai kyakkyawa, akwai wata kyakkyawan, akwai wata kyakkyawa, dukkaninsu zai iya faɗa, to ya duba wacce ce tafi kyau a cikinsu ya faɗe ta. Kaga anan ba kawai ma ana umarnarsa bane ya faɗi magana mai kyau, a'a, ya ma duba ya ga wacce ce tafi kyau, tafi tsari, ya faɗe ta. Wannan yana daga cikin manya-manyan nasihohi da Allah subhanahu wataala ya fuskantar ga banu Isra'ila, kuma ya fuskantar ga wannan al'umma. Wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan, idan can an ce su gaya wa mutane husnan, to mu a al'ummar Annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka ce su faɗi ma abinda yafi zama ahsan, abinda yafi zama mafi kyau. Wannan yake nuna cewa tsakanin mu'amala tsakanin mutane ya kamata a rika gyara harshe lokacin da ake magana, a rika kyautata magana, a rika kokarin saisaita harshe, kada a rika maganganu waɗanda suke nuna wulakanta wani, ko cin zarafin wani, ko wato sukan asalin wani, ko a ce shi asalinsa kaza ne, ko a dinga duba matsayinsa ko sana'arsa ana sukansa da ita. Wannan duk baya daga cikin tarbiyya da addinin musulunci ya ba wa 'ya'yansa, ya ba wa wannan al'umma. Allah subhanahu wataala ya samu dace.
To amin sum amin, mal Allah ya saka alkhairi. Tambayar mu ta farko a yau ta fito ne daga Abu Ahmad Kurna, wanda ke cewa assalamu alaikum, da Allah malam, ina so a yi min bayani akan wani mai shekara 50 da kuma mai shekara 1000.
Wataƙila yana so ya ji magana akan ayoyi guda biyu a Al-Qur'ani wanda suka zo masu kama da juna, inda Allah subhanahu wataala ya magana yini shekara dubu abinan alfa sanatin shekara dubu, da kuma inda aka ce 50,000 sana shekara dubu 50 a cikin suratul sajda, inda Allah subhanahu wataala ya ce yudabbiru al-amra min as-sama'i ila al-ardi thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanatin mimma ta yawmin kana miqdaruhu 1000 sanatin mimma ta'uddu. Ubangiji subhanahu wataala ya ce yudabbiru al-amra min as-sama'i ila al-ardi, Allah yana tsara al-amran sa daga sama zuwa kasa. Thumma ya'ruju ilayhi, sannan ya hau zuwa gare shi, fi yawmin, a cikin wani yini, kana miqdaruhu, gwargwadon sa, alfa sanatin mimma ta'uddu, shekara dubu daga abinda kuke yin lissafawa. Anan ubangiji subhanahu wataala ya faɗi yinin da cewa shekara dubu ne al-lissafin mu na duniya. A cikin suratul ma'arij, sa'ala sa'ilu bi azabin waqi' lil kafirin laysa lahu dafi' min Allah dhil ma'arij, ta'ruju al mala'ikatu war ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana. A can anan suratul ma'arij sai Allah subhanahu wataala ya ambaci shekara dubu 50, yace mai tambaya yi tambaya ga wata game da wata azaba mai aukuwa wacce ga kafirai babu wanda zai wato zai kare su daga gare ta, ko ya tsare musu ita, ya tsare su daga gare ta. Min Allah, daga Allah, zil ma'arij, ma'abucin matattakala, ta'arujul mala'ikatu war ruhu ilayhi, mala'iku da mala'ika Jibrilu suna hawa zuwa gare shi, fi yawmin, a cikin wani yini, kana miqdaruhu 50,000 sana, wanda gwargwadon sa shekara dubu 50 ne. To malamai sun yi magana akan waɗannan ayoyi guda biyu cewa babu wani iskali, saboda Al-Qur'ani baya walwala junan sa. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. wasu daga cikin malamai suka ce a can Allah subhanahu wataala yana magana akan magana akan tsarin da Ubangiji subhanahu wataala yake yi daga saman abin nan, sama ta farko zuwa kasa, sama ta farko zuwa kasa, kuma a cikin ranaku na duniya. Sai aka ce yudabbiru al-amra min as-sama'i ila al-ardi thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 1000 sana. Wannan a harkar rayuwa ta duniya, tazarar da take taho da wa saukar wannan kaddara da kuma komawa zuwa gare shi, shekara dubu 50, a shekara dubu 1, 500 hawa, 500 saukowa, 500 hawa, kaga dubu 1 kenan. Wannan a rayuwar mu ta yau da gobe. Wancan kuma ta suratul ma'arij ana magana ne akan yinin lahira, yunin lahira. Da ana magana sa'ala sa'ilun bi azabin waqi' lil kafirin laysa lahu dafi', wannan azabar da Allah zai yiwa kafirai a ranar lahira, inda Allah subhanahu wataala ya nuna cewa yini daya a wannan ranar yana daidai da shekara dubu 50 ta abinan 50,000 sana ta duniya, shekara dubu 50 ta duniya. Malamai suka ce wannan yana dangane, wato yana da alaka da kafiri lokacin da yake cikin azaba, zai ga kwana abin nan, kwana daya da zai a cikin azaba daidai take da waɗannan shekaru na duniya, da a ce za a yi lissafin wannan kwana ɗayan da kuma shekaru na duniya. Wasu malamai suka ce ana nufin ita al-qiyama zango-zango ne, akwai zangon da za a je a ga yini a daidai zangon daidai yake da alfa sana, akwai kuma zangon da za a je a ga yini a cikin wannan zangon daidai yake da shekara dubu 50. Saboda haka yana sha bamban daga lokaci zuwa lokaci. Wasu suka ce a tsakanin kowace sama da sama da ƴar uwarta akwai shekara dubu. Saboda haka daga ƙasa in Jibrilu zai mala'ika zai dauki abin da yake na abin nan zuwa Sidratul Muntaha, to zai dauki shekara dubu 50, yini ɗaya daidai yake da shekara dubu 50, amma daga saman farko zuwa ƙasa shine aka fanta shi da shekara dubu 1. Haka malamai sun ba da ansoshi daban-daban dangane da waɗannan ayoyi, wanda kowace aya tana magana ne akan wani abu daban. Idan muka duba siyakin za mu ga wancan yudabbiru al-amra min as-sama'i ila al-ardi, wannan a rayuwar mu ta yau ta nan duniya, amma wancan ta suratul ma'arij ana magana rayuwa ta lahira. Kaga kowace aya ta yi magana ne akan wani yini na wani lokaci nan a duniya, can kuma a lahira sauraka akwai bambanci da inda ayoyin suke magana ba su magana ne akan abu guda ba sauraka kaga dan an sha musu bambancin lissafi a ce ayoyi sun yi karo ba
to sai sakon Abdurrazzaq Abdurrauf yake cewa assalamu alaikum mallam shin ya halatta a yi ciniki a bayar da misalin rabon kuɗin raguwar kuɗin kuma sai wani lokaci a nan gaba alhali kuma kayan yana gurin wanda yake sai da kayan
inda bisa yarjejeniya aka yi daman kasuwanci irin wannan ciniki daman ana buƙatar yarjejeniya ne tsakanin mai kaya da wanda zai sai kaya la an takuna tijaratan an taradun minkum ka yarda zaka bada rabi irin kaya in ka ciko rabi ka dauki kayan ka shikenan ka yarda ka bashi ka tafi nemo ka ciko sauran kuɗi kayan ka suna nan a ajiye ran da ka ciko kuɗi ya baka in lokacin da kuka yi zaka kawo kuɗi yayi baka kawo ba yaga zai ƙara maka lokaci ya ƙara maka yaga ba zai iya ƙara maka lokaci ba ya maida maka kuɗinka ya sayarwa da wani kayan sa duk wannan babu komai indai har akwai wannan yarjejeniya tun karan farko
to sai wannan shi kuma yake cewa malam da Allah menene ingancin fadin sayyidina Muhammadu Rasulullah bayan iqama kafin a tare da sallah daga Abdul A Ayuba
wannan baya daga cikin abin da yazo daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam a hadisan sa cewa an gama iqama za a faɗi wannan abin da mutane suke faɗa wani abu ne dai da kawai mutane suka ga bari su rika faɗa da kansu amma ba wai umarni ne yazo daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa ana faɗar hakan ba
to sai shi kuma Nazifa Bello Garko yake cewa me yasa duk shekara na sabon zakka da sadaki yake canjawa
bai ga cewa naira da yake rike ta da tana ta canzawa ba kullum yau a ce ta hau gobe a ce ta sauko da ya za ta hau ta sauko ai kaga dole ne nisabin ya canza saboda nisabin yana da alaka ne da gold yana da alaka da zahab da fidda da su ne asalin dukiya kuma zahab da fidda din ana lissafin su ne da lokacin da kake da naira tana da karfi za ka ga cewa kudin ya zama kadan lokacin da naira ta kare to shikenan kudin zai ta kara hawa wannan shine dalili
to sai shi kuma wannan mai tambayar wata bayar Allah take cewa tana da yaro karami dan shekara 15 amma baya son yin sallah tayi duk abin da ya kamata har dukan sa mata amma abin ya gagarshe take neman shawaran malam
to na farko dai kada ta fitar da rai ta ce za ta hakura ta barshi a haka mas'uliya ce a kanta dole ta ci gaba da kokarin yadda za ta yi ta shawo kansa ta sa masa ya rika san yayi sallar kuma dole mahaifinsa idan yana nan ko wani wanda yake a hannunsa ya shigo batun da sanda zai tafi sallah ya kama hannunsa ta tafi tare sannan aka je masallacin bayan an gama sallah ya kokari a zauna da shi yadda zai fara sabawa da jin zaman masallacin ya ji dadin sa sannan kuma an akwai wasu abubuwa su ma na targhib wato wanda za su kwadaitar da shi kada a tsaya kawai hanyar tarhib wani lokaci kawai mukan yi amfani da hanyar tsoratarwa da duka da zama a shigo da wani abu na tarhib na targhib shigo da wani abu na kwadaitarwa na abin nan karfafa gwiwa da sauransu wanda su ma yau da gobe za ka ga cewa suna tasiri wajen abin nan idan yana tare da wasu abokai waɗanda aka san cewa suna da tasiri wajen hana shi sallah din to ai kokari ga an raba wannan alakar da su kada a bar shi ya ci gaba da zama da su akwai wasu abubuwa da suke shagaltar da shi ai kokari a rage waɗannan abubuwan da suke shagaltar da shi a sanya masa san masallaci a cikin zuciyarsa yana daga cikin abin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa na mutanen da za a shiga saka su a cikin inuwar al'arshi ranar da babu inuwa sai tashi yace da abin nan wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid da mutumin da zuciyar shi ta ta'allaka da masallaci galibi mutane an fi sha'awar rataye zuciya da wani abu na duniya ba kasafai zaka samu mutane zuciyar su tana ta'allaka da kasuwan lahira ba to in aka ce ga wani ya watsar da duk wani abin da shi mutane suke wato rigima akai ko suke ta hankoron sa shi ya maida kansa zuwa ga Allah subhanahu wataala babu shakka ya zama daban to ai kokari a shigar masa da tarbiya irin wannan sai da za a sa masa san masallaci da san zuwa masallaci kuma mahaifinsa ya kokarin shigowa cikin abin ta yadda zai rika jan hannunsa da sanda za su ta fita tare zuwa masallaci yau da gobe insha Allah za a ga ya canji kada a ce ko yaushe za a yi ta amfani da karfi da duka a sa masa wani abin da shi zai je yana san masallacin naje yana son masallacin to kaga shi da kansa sai ya ji ba tare da ma an dake shi ba
to sai Comrade Ibrahim Muaz Shanono yake cewa mallan da Allah yana neman karin bayani akan daura aure da ake a cikin masallatai don wani lokacin ana samun maruka yan kamban mutane suna yin rukuwa a cikin masallacin
to dan an daura aure a cikin masallaci ba ai laifi ba shi aure ba a ce ga inda aka yi da daura shi ba ga inda ba a yi da daura shi ba inda za a iya hada mutane a zauna a yi siga a tabbatar da rukunin aure ya halatta a hada a wannan gurin saboda haka masallaci yana da gurin da yake tare mutane haka dan an daura masallaci aure a masallaci ba laifi akai ba akwai hadisin da yazo waje aluhu fil masajid hadisin bai inganta ba da lafazin amma dai wannan ba shi yake nuna cewa dan an yi a cikin masallaci ba an yi laifi ba haka maganar a zo a yi banbadanci ko maroka da wannan kuma ya danganta da mutanen da suke kula da abin so suka bari a shi irin wannan abin ko ba a masallaci ba ai ba wani abu ne da ake so saboda in har waɗanda suke tsaye da kula da masallacin suka sa doka cewa duk wanda za a kawo daurin aure ba mai yadda da wasu makada ko wasu maroka su zo ba zamana kuma akwai waɗanda za su tsawatar duk sanda aka ga wani ya zo cikin masallaci zai banbadanci ko zai yi roko a hana shi to wannan shi ne abin da ya kamata a yi amma ba wai a hana gaba ɗaya ba a ce kada a sake daurin aure a masallaci kuma in ana yi a wasu masallatan ba ko ina ake yin wannan ba so haka akwai wani lokaci sakaci na waɗanda suke kula da harkar masallacin wataƙila su suka bar abin a buɗe ta yadda ake zuwa a yi irin wannan ba tare da tsawatarwa ba to in ko ba tsawatarwa za a samu irin wannan ɗin ya ta faruwa kuma wannan ba zai sa a toshe kofar da Allah bai toshe ta ba ko a haramta abin da Allah bai haramta ba
to sai tambaya ta gaba da tazo daga Isyaku Ila Ahmad yake cewa menene hukuncin mutumin da bayan ya kammala alwala kuma ya shiga ban daki
ya shiga ban daki kawai ya fito ko kuwa ya shiga ban daki ya yi wani abu
ta yi wa shiga ya fito yake ne
a to ba wani abu dan mutum ya shiga ban daki ya rola sa ta karewa saboda kawai shigar sai dai in ya shiga ya yi bawali ko ya yi bayan gida to wannan kaga rola sa ta warware amma idan kawai shiga ne ya fita wannan ba wani abu a ciki
sai Muhammad Bello yake cewa yana son sanin sunayen sahabban da suka halarci yakin Badar
to yakin Badar wajen sama da sahabi 300 suka halarta yanzu yana so mu zana masa sahabban 300 da suka je yakin Badar kaga wani abu ne wanda ba bai yiwuwa ba ko da tafsira ba zauna suke suna yawanci inda ake ambatan su shine kutubu dabaqat da tafan da suka yi magana akan dabaqa ta sahabbai to sai su ce maka al-badariyun wanda suka halarci yakin Badar to shine sai su yi ta zana sunaye wane saboda haka wannan ba tabbaya bace da koma littafin at-tabaqat na Ibn Sa'd kila zaka ga an sarka ciki
to sai sakon Jamila Abubakar bakin kogi Zaria yake cewa yana fatan alkhairi ko menene ake nufi da alwala'i wal bara'a
alwala'i da albara'a alwala'i abinda ake nufi shine ka so mutum dan uwanka mumini saboda imaninsa ba dan saboda ina dan uwanka ba ba dan sai ina dan kasar ka ba ko dan kabilar ka ko kasuwanci ya hada ku ko ya tabe maka wani alkhairi a'a saboda imaninsa da Allah da imaninsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tsayuwarsa da istiqamarsa akan da'a ga Allah subhanahu wataala kaji kana son sa saboda waɗannan abubuwa wannan shi ake kira alwala Allah subhanahu wataala ya sanya mu'minai su zama suna da wannan a tsakaninsu المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض مؤمني ماذا دمات ساشن سو مسو يا ساشيني وتوقوي ونم ولائي سكان سو دجونا سو لك بذاك كيش با قبات قودا ينا دو سليف فكا ذاك كابين دي كي نليف أما شيء أكران كانسا ذاك سوشي سبو دي إيمان سدى الله شيء يسا مؤمني با أكينش دكا zaka ki abin da yake yi na laifuffuka sannan ka so abin da yake yi na alkhairi tayo ka same shi mutum ne mumini yana son Allah da manzansa yana son muminai yana kyautatawa yana kuma ta gefe guda kuma yana da wasu laifuffuka da yake yi ko yana yin shaye-shaye ko wasu abu to kaga wannan shaye-shayen zaka ki masa wannan abu kuma zaka nuna masa bacin ranka akan wannan ta bangaren imanin sai Allah kuma zaka so shi yasa lokacin da aka zo gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wani wanda ake kawowa gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam ana kiran shi Abdullah ana masa laqabi da al-himar ana yawan kawo shi ya sha giya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa sahabbai a daddake shi da takalmi haka kuma sai kaga an kawo shi kwana biyu sai kaga ya kuma komawa to shine sai wani daga cikin sahabbai sai ya irin la'antar sa din nan kai dai Allah ya la'ane ka ma'ana kullun sai ka an kawo mana nan kai mun maka horo ka sha giya sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dan me kake la'antar sa baka sani ba yana son Allah da manzonsa wato wannan dukan da ake masa ba wai yana nufin gaba daya ya tashi daga aiki bane imaninsa da san sa da Allah da manzonsa yana nan wannan kuma da ake masa ana masa gurgurdan horo ne akan laifinsa saboda haka kaga ba a kishi completely ba gaba dayan sa an ki wani bangare ne na aikin sa amma kuma kada a manta da wani bangare na aikin sa shine san sa da Allah da manzonsa to wannan shine alwala ka so mutum gurgurdan imanin sa da Allah da manzonsa gurgurdan ayyukansa na kwarai albara akasin wannan shine ka ki mutum saboda kiyayyarsa da Allah da kiyayyarsa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kiyayyarsa ga addinin musulunci da kiyayyar da yake nuna wa musulmi da sa'ayin da yake yi na cutar da musulmi saboda haka ka ki shi saboda wannan shine albara albara din nan ana samun shi cikakke idan mutum ya kasance gaba daya arne ne wanda yake sa'ayi ya zai cutar da musulmi zaka nuna bara'a ka gare shi shine albara akwai musulmi wanda a cikin abin da yake yi na laifuffuka shi ma zaka nuna baka tare da shi anan shi ma na albara ne kaga ana iya samun mu'mini ta wani bangare ka so shi ta wani bangare ka ki shi in muka ce kafiri an ce kada ka rike shi ya wallazina amula tattakhizul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'd me ake nufi da kada ka rike shi wali a mu'mini dan uwanka rabida ta addini ta hada ku rabida ta imani ta hada ku ita ke sama da kowace rabida ita ce zumuncin da yake sama da kowace zumunci wanda yake kulla tsakanin mutane a duk yadda ya lalace to yana jin cewa Allah ubangijin sa ne manzo sallallahu alaihi wasallama annabin sa ne alqur'ani littafin da Allah ya saukar masa ne kuma yana son ya ga wanzuwar waɗannan abubuwa ba ya san ya kara su kaga bambancin sa da wanda yayi kafircewa Allah da manzansa da alqur'ani da ranar lahira zai so ya ga duk waɗannan abubuwan ba su ya kawo ƙarshen su to kaga anan shi kafiri ba za ka so shi ba saboda wannan amma aka ce ba za ka so shi ba me ake nufi da ba za ka so shi ba yana nufin ka je kai ta kulle kullen ya zaka cuce shi kudin sai shigo hannunka ka cinye ko yana karkashin ka ka ki masa adalci ko yayi maka magana ka ki ansa masa ba wannan ake nufi ba dan saboda wasu suna fahimtar bara'a din wani abu ne yana nuna fada daban bara'a daban bara'a ba za ta hana kai masa murmushi ba ba za ta hana ku yi mu'amala ba ba za ta hana ka gaishe shi in gaishe ba za ta hana in baya da lafiya ka je ka dubo shi ba za ta hana in wata musiba ta same shi ka jajanta masa ba duk daga shi ba dan uwanka musulmi amma a zuciyarka kana kin abin da yake kai na musulmi kafirci waɗannan abubuwa kuma mu'amala ce tsakaninka da shi wanda ita kanta wani bangare ne na da'awa da zaka jawo shi zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya duba wani yaro yahudi ba shi da lafiya annabi ya san shi aka ga masa bai da lafiya ya je duba shi wanda yahudi ne kololuwar kiyayyar kenan annabi ya je duba shi annabi ya masa wa'azi ya ce to kai ka musulunta mana yaron ya ji yana san Annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin amma kuma ga mahaifinsa zaune yana jin nauyin mahaifinsa ya ce shi yanzu ya musulunta sai ya kalli Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalli mahaifinsa sai mahaifinsa ya ce yi masa biyayya a tsaye abul qasim yi wa baban qasim biyayya shikenan ya musulunta kaga mu'amalar anan ita ce ta jawo da a ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tukubar shi ayar ne Allah ma ya kashe shi muhuta haka da ba a yi nasara da aka yi ba yanzu so Allah subhanahu wataala ya sanya misali aure tsakanin musulmi namiji da wacce take yahudiya ko krista mace kamammiya katangaggiya dan ba wai kowace yahudiya ko kowace banasariya ne ya halatta ka aura ba sai wacce take katangaggiya ce kamammiya muhsinina ghayra musafihin to Allah ya sanya aure tsakanin su anan ba wanda zai fuskanci wata ya aure ta sai yana son ta in ya aure ta za ta haifi masa yaya za ta zama uwar yayansa yayan dan da suka taso musulmi ne saboda uban su musulmi ne za su so uwar su saboda uwar su ce wannan baya kare wacce bara din ka dauka to ya za a ce ayi bara'a kuma a ce ka aure ta ashe kaga bara'a ba shi yake kore soyayya ta dabi'a ba akwai soyayya ta dabi'a wanda zaka so mutum saboda wani abu da yayi maka na kirki saboda kusanci kamar a ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yana son baffansa Abu Talib baffansa Abu Talib ba musulunta ba amma yana son sa shi ma kuma Abu Talib yana son Annabi ridda baya kan abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi so ne na dabi'a da Allah yake halittar mutum da shi yaje yana son mahaifinsa yana son dan uwan mahaifinsa yana son mahaifiyarsa yana son dangin mahaifiyarsa uba yana son ɗansa da yana son ubansa wannan duk so ne na dabi'a wannan ba shi ake magana akan sa ba so na kai fatan Allah ya bashi nasara cikin abubuwan da yake yi yana gaba da musulunci yana tunanin kare musulmi to kana son yayi nasara to wannan yana fidda ma mutum daga musulunci a ce ga wani kafiri ya dauko yakar musulmi ga dangadan ka rika addu'a Allah ya bashi nasara ya ci galaba akan musulmi ya kare musulunci to kaga wannan ka nuna fitarka daga musulunci baka tare da musulmi wannan shine ake ki to lo galibi an cakuda mafhumin wala din da bara sai ya zama na an dauka bara din yana nufin a fito ayi fito na fito ba haka yake nufi ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna da Yahudawa ya zauna da mushrikai ya zauna da nasara kuma ya yi mu'amala da su ya yi harkoki da su har ma Allah subhanahu wataala ya ce Allah bai hana ku ba ku yi mu'amala da su la yanhakumullahu alal ladina lam yuqatilukum fi ddin wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim Allah bai hana ku ku zauna da su ku yi musu alkhairi ku kyautata musu ku yi musu adalci waɗanda Allah ya hana ku su ne waɗanda suka fito ga dangadan suna yakar ku suna kokarin su ga sun mulkushe ku su mulkushe addinin ku to wannan ba daidai bane ku kusance su ku ba su wala'i ta yadda za ku ba su haɗin kai a kare addinin musulunci to wannan shi ne aka hana na'am
to sai tambayar da tazo daga Saifullahi Buhari Siba Kofa yake cewa me hukuncin wanda dan ya iya larabci yake yau kansa karin karatun alkur'ani ko kuma ya kara wani sura ko ayar da bai je wajen malami ya koya masa ba
a karatun alkur'ani dole sai an koya shi kansa Annabi sallallahu alaihi wasallama Jibril alaihi salam shi ya koya masa karatun alkur'ani kaga ko in maganar larabci ne ayi aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an gama magana shine mafi fasaha cikin laraba duka amma duk da haka fasaha sabata hana annabi Jibril ya karanta da shi alkur'ani ba ana iya saukar masa alkur'ani a rubuce kamar yadda kafirai suka nema cewa dan me ba za a saukar masa da shi a dunkule ba a rubuce kawai a ce kamar yadda aka bawa annabi Musa at-Taura a rubuce at-Taura an saukar da ita ne a rubuce aka ba annabi Musa alaihi salam kitab ne alwah ne amma Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ake turo masa Jibril yana karanta masa shi ma yana karanta daga wajensa Allah subhanahu wataala ya sifanta wanda ya gaya mana cewa shi Jibril shine malamin Annabi sallallahu alaihi wasallam allamahu shadidul quwa nazmi tsananin karfi shine ya koyar da Annabi sallallahu alaihi wasallam alqurani shine Jibril alaihi salam so haka Jibril shine ya koya masa shi kuma ya koya wa sahabbansa duk sanda alqurani ta sauka Annabi sallallahu alaihi wasallam zai zauna da sahabbansa ya karanta musu ba su rubuta kuma su rubuta a rubuta za a tsare ta a rubuce to kaga su kuma sahabbai haka su kuma suka karanta da tabi'ai kamar yadda Abu Abdurrahman as-Sulami yake cewa waɗanda suka karanta da mu alqur'ani sun gaya mana cewa in sun karanta aya goma ba sa wuce ta sai sun fahimce ta sun yi aiki da abin da ta kunsa sun fahimci ma'anarta sun kuma fahimci abin da ta kunsa na aiki sun yi aiki da shi aya goma 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 haka suka riga karantarsa to shi kaga alqur'ani dole sai da malami idan ka ce zaka dau mushafi saboda ka iya ta da baki kawai zaka karanta alqur'ani kai kadai to za a yi ta samun ragamza domin zaka karanta wani abin da kake zaton haka karatun yake kuma ba haka yake ba wasu ka'idoji na karatu din tana shi kansa karatun alqur'ani da ka'idoji kamar yadda aka sani shine ilmu tajwid wannan ka'idojin ba zaka karanta gansu ba haka daga karanta daga ganin bakin zaka gane inda ake zahari ko ikhfa'i ko waye da sauran hukunce hukuncen Allah musakina hukunce hukuncen al-mim hukunce hukuncen nun hukunce duk ba zaka sani ba kawai daga kallon bakin alqur'ani dole sai ka zauna gurin wanda ya karanta shine zai karantar da kai ko ya karantar da kai amaliyan ko ya karantar da kai nazariyan to dole sai an samu wannan shi yasa magabata suke cewa la ta'khudhu al-ilma min al-sahafi wala al-qur'ani min al-mushafi kada kaje ka dauki ilimi daga wanda bai karance shi daga wajen malami ba kawai zuwa ya rika bude littafai yana karantawa ya zama malami ta haka haka ce gurin sa kace koya maka ilimi to za ka je jefa ka a cikin daji kada kuma kace za ka karbi al-qur'ani min al-mushafi wanda mushafin al-qur'ani ya rika budewa yana karantawa kace shi kuma zai zo karantar da kai to shi ma zai yi barna saboda haka shi alqur'ani da talakki ake daukan sa talakki shine gaban malami wa innaka la tulqa alqur'an min ladun hakimin khabir haka Allah ce kai manzo Allah kana karbar alqur'ani ta hanyar karba ka ji daga gurin malamin kai karanta maka shine hanyar da ake samun karatun alqur'ani saboda kuskure ne wani ya dau alqur'ani kawai yace zai karantar da kansa ba tare da malami ba
to sai Yusuf Ado Garwa yake cewa malam assalamu alaikum da Allah idan ina bin liman sallah wani lokacin idan na ina karatun sura bana karasa aya sai yi ruku'u shi malam zan iya ci gaba daga nan a raka'a ta biyu
ina dafin baya karasa surar baya karasa aya
baya karasa aya da yaro
to ina da yin fahimta baya karasa surar ya dauko sura bai kai ta ba sai kuma liman ya ruku'u sai aka dago ya karanta fatiha zai iya ci gaba da inda ya tsaya na'am zaka iya ci gaba ba sharadi bane dan ka karanta sura baka kai karshen ta ba shikenan baka da damar ka ci gaba a raka'a ta gaba a'a ko shi ne babu kaira da wannan damar ya dauko sura bai kai karshen ta bai tsaya ya ruku'u in ya tashi ya kara daga inda ya tsaya to wannan shine amma in kana nufin aya ce doguwa ka dauko kai rabin ta shikenan sai liman ya ruku'u ka tashi ka datsa daga rabi a'a ka koma farkon ayar ka dauko maimakon ka dauko daga rabin abin nan labun aya.
To sai Najib Aminu Abdul Hamid yake cewa dan Allah malami menene matsayin kai kudin aure a musulunci kuma shin yana wakiltar sadaki?
In an ce shi ne sadaki shikenan. Amma aka ce wata kyauta ce to wannan ba shi ne sadaki ba. In an ce wata kyauta ce aka yi wa amarya ko aka yi wa danginta ko iyayenta wannan yana da a sunan sa na kyauta. Amma aka dau kudin aka ce gashi sadakinta aje aka yi mata. Aka dauka aka je aka kai to ai shine sadakin saboda ka ya danganta da wani suna aka kai abu kace kudin aure an ce sadakin shine wannan da wannan sigar aka kai shikenan amma in kawai kai shi aka yi a matsayin wani abu ne na al'ada akan kai wannan kudade ko saboda su iyayen amarya su yi wasu harkokin su da shi ko harkokin biki da za a yi ya taimaka musu a nan amma in an zo za a yi maganar sadaki to kaga sunan shi wancan da na ka faɗa na farko shine sunansa shi kuma sadaki za a yi maganar sa shi kuma daban
to sai Umar Faruk yake cewa malam shin akwai hadisin da ya nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan sallar azhar a farkon lokacin ta
a'a ban san annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bayan sallar azhar abinda aka sani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan lokacin garjin rana ne wato ana tsananin zafin rana lokacin da rana take tsananin zafinta to annabi ya ce a jinkirta sallah abridu bis salati fa inna shiddatal harri fa inna shiddatal harri min fihi jahannam annabi ya ce ku sanyaye sallah wato sallah azhar ko ku yi ta da garjin rana to ku bari har ranar ta dan yi sanyi kadan saboda tsananin zafin rana ne daga hucin jahannama ne wannan shi na sani amma haka kace kullun shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana jinkita azhar ba san wannan ba
to sai Abubakar As-Siddiq Shehu Kurawa yake cewa malam yana son karin bayani akan daular Ubaidiyya da kuma dalilan malamai na kafirtar su
a daular Ubaidiyya ta daula ce da aka yi da ake jingina ta zuwa ga wani da ake kira Ubaidillah ibn Maimun al-Qadda Ubaidillah ibn Maimun al-Qadda asali bai yahudi ne ya shigo musulunci amma da yahudancin su tare da shi kuma ya ji da awar cewa shi jika ne daga cikin jikokin na Fatima saboda haka ya shigo cikin musulunci kuma yana so ya dawo da shugabanci da aka kwace wa iyalan annabi sallallahu alaihi wa sallama sayyidina Ali da jikokin sa ra'ayansa da jikokinsa wanda su ya kamata su zama limamai aka kwace musu. To kuma ya shigo da wasu abubuwa da yawa irin allanta wasu daga cikin Ahlul Baiti, irin wasu daga cikin sarakunan su, su kansu an rika allantar da su, kamar Al-Mu'izz, ina ji Al-Mu'izz ne ɗaya daga cikin sarakunan su, in ya fito ana masa take ana bashi itala ma sha'at al-aqdaru fa hukmu anta al-wahid al-qahhar, sai abinda kaso ba abinda Allah ko kudurar Allah ta so ba, don haka kai hukunci, kai ne al-wahid al-qahhar, guda ɗaya tilo kuma wanda ka fi karfin kowa, wannan sifar Allah ce. To ina masa masu kirari suna masa irin wannan kirari, al-hakim bi amrillah, shi ma haka ya bai da kansa Allah, yau ya halatta abu gobe ya haramta abu, jibi ya zo ya halatta abu, da suna da aqidar ibahiyya cewa su halatta mutane duk wani abin da Allah ya haramta musu, su su ce wannan masu wanda suke mahjubai su suke ganin abin haramun ne, amma su da suka san baɗi ne abin ba haramun bane a gurin su, saboda suka halantawa mabiyan su su yi wasu abubuwan da shari'a ta haramta su a zahiri, domin suna cewa addini ko kuma alqur'ani yana da zahiri yana da baɗini, zahirinsa shine mutane umuman musulmi suka sani, amma baɗinin nashi ba kowa ya sani ba. To duk wanda ya san baɗinin to ba zai tsaya yana aiki da zahirin ba, sallah da azumi da zakka da hajji duk wanda zahiri ne muke karantawa, a baɗinin ba sallah ake nufi ba, zakka ake nufi ba, hajji ake nufi, wasu asir asraru ne a ciki, wanda duk ya gano waɗannan asrarun ba sai yayi sallah ba, sai ya azumi ba, sai abinda ba, saboda ka malamai sun yi rubuce-rubuce a kansu, Imam Al-Ghazali yana da rubutu a kansu, Fadail al-Batiniya, akwai wani Dailami shi ma yana da wani littafi a kansu a kan bayanu aqaid al-Batiniya, akwai wani Abu Muhammad al-Yamani shi ma yana da littafi dai a kansu da mummunar aqidarsu. So haka malamai suka yi ijma'i, duk malaman musulmi sun jima suna mulki, musamman a Masar sun kafa mulkinsu, sun yi sama da shekara 200 suna mulki, mulkinsu bai zo ƙarshe ba sai a hannun Salahuddin al-Ayyubi, wanda shi ya yaƙe su, domin su a daularsu ta haɗa kai da daular Kiristoci, inda aka yi ta yaƙar musulmi ana ta cin wasu garuruwa, su da kansu suna sallama wasu garuruwa ga daulolin Kiristoci a wancan lokaci. To zuwan Salahuddin shi ya yaƙi daular Ubaidiyya, wacce ake ce mata daular Fatimiyya, wato don suna da da'awar su yayin Nana Fatima ne, ya yaƙe ta ya kawar da ita a Masar, bayan ta shekara sama da 200 suna mulkin kama karya, ya zama na babu kiran sunan Abubakar, babu kiran sunan Umar, kai hatta masu kiran sunan Abubakar da Umar, masu sunan Abubakar da Umar sai da suka rika canzawa, yaro ba a yasa a sa masa sunan Abubakar da Umar ba saboda sun haramta wannan sunayen, sai sunayen da su suka yadda da su. To wanda daula ta yi baƙin mulki sosai, kamar yadda Zahabi a cikin Sayr Alamin Nubala da Tarihul Islam yake cewa sun canza addini ra'asan ala aqib, sun mai da sama ta koma ƙasa, ƙasa ta dawo sama, haka suka rikita addini gaba ɗaya, malamai sun shiga jarraba a lokacin, akwai wanda fiɗar rago aka yi masa saboda kawai ya ƙi bin umarnin da su suke bayarwa, haka sun yi baƙin mulki, musamman mulkin al-hakim bi amrillah, ɗaya daga cikin sarakunan su wanda duk ya karanta tarjumarsa tarihinsa zai ga irin yadda ya mulki a lokacinsa, irin mulki na kama karya, na zalunci, na haramta halal da halatta haram, lokaci ɗaya zai shiga kasuwa ya dubo wasu kayan sana'o'i ya ce duk ya haramta su, saboda haka wani yana sai da inabi ya ce ya haramta inabi a lokacin, wacce ya haramta lemun zaƙi, haka duk wanda a gani yana lemun zaƙi za a yi ta dukansa a kwace kayan a zubar, gobe kuma ya zo ce to ya halatta musu, to haka ya rika wannan haukan, kuma har da ta kai ma ya allanta kansa. To malamai sun yi rubutu a kan cewa waɗannan gaba ɗaya na farko da wanda suke cewa su ‘ya’yan Fatima ne, ƙarya ne, asalinsu shi ne wannan Ubaidillah ibn Maimun al-Qadda, asali shi ne, shi yasa ake cewa daular Ubaidiyya shi ne asalinsu. Na biyu sun tattara abubuwan da suka faɗa na kafirci, suka ce to duk wanda yake da wannan aqida ai ba musulmi bane, ba haka suka yi ijma'i. Karanta tarikh al-bidaya wa an-nihaya na Ibn Kathir, littafin al-bidaya wa an-nihaya na Ibn Kathir, kawo magana cewa malamai kakkaf suka yi ijma'i, cewa kan waɗannan ba musulmi bane. Hakanan Asyuti a cikin littafin Tarikhul Khulafa yayi magana akan su, da magana akan kafircin su da sauransu. So magana kafircin su ba magana ce ta mutum ɗaya ko biyu ko ra'ayin wani malami, a'a, kusan duk malaman musulunci sun yi jima'i. Wanda dama wannan shine abin da ake da bukata kafin a cire wata al'umma gaba ɗaya daga cikin zauren musulmi. To dole sai an samu bayanai daga malamai masana, ba kawai mutum ya bushe iska ya ce wani ya fita daga musulunci ba. Dole sai da bayanin malamai. Shi yasa mahdar suka rubuta a lokacin, kamar yadda Ibn Kathir yake faɗa. So daula ce da ta daɗe, tarihinta yana da tsawo. Amma dai wannan a taƙaice shi su ne daular Ubaidiyya, kuma da irin aika-aikan da suka yi.
To sai tambayar Mustapha Sa'id Khalid take cewa menene hukuncin ja'inja akan matsalar da take kawo rabuwar kan al'ummar musulmi?
To al'ummar musulmi da mancan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi za su rabu, fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kathira. So ita al'ummar musulmi ba wani abu ne da za a kawo rabuwar ta daga baya. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa sataftariqu ummati ila 73 firqa. Ummata za su karkasu, sauraka wani abu ne da sai kadaran Allah riga ya kaddara hakan za ta faru. Idan aka ce ga wata matsala an yi sabani akan ta, dole a tattauna domin a fitar da abin da yake ko dai zai zama matsaya, ko kuma alal akalla kowa zai fahimci ina abin ya sa gaba. Ba zai yi ka ce idan an yi sabani akan abu ka a tattauna. In haka ne to kusan masail da dama ba za ka tattauna su ba na musulunci. Za ka samu akwai wata firka ta yadda wannan bata yadda ba wannan. Annabi ya ce dama haka za a rarrabu. Amma sahabbai suka ce to ya za a yi a gane gaskiya, ya ce wanda suke kan abin da nake kai da sahabbaina. To ya za a iya bayanin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake kai da sahabbansa, kaga dole sai an fito da abin nan. So tambayar haka a dunkule take. In ka ce za ka hana duk tattaunawa akan wani abin da wani yake cewa zai kawo rarrabuwar kai, to za ka daina magana akan ilimi ne ka kafa. Tunda abubuwan da aka rarrabu akan su da yawa, an rarrabu a cikin aqida, an rarrabu a cikin furu'u, ma aka kara da mazhabobi daban-daban, wanda dole dai in ana wata matsala sai dai a tattauna. Sai dai ta yaya za a tattauna? Za a tattauna da ilimi, ba da zage-zage ba, ba da nuna kwanji ba, ba da cin fuska ba. A fito da dalilai da bayanai waɗanda suke nuna hujjar kowane wata magana. Sannan kuma su sauraro, kuma kowa na da hankali da zai auna abin da ake gaya masa don ya fita da natija mai kyau. Amma ba za ka rufe kofa ka ce duk wani abin da zai kawo saɓani ba. A'a, saɓanin dama akwai shi, sai dai ya za a yi a fahimci saɓanin don yanzu za a iya zamantakewa ta yi kyau. To shi ne sai an tattauna matsalar. Amma ba zai yiwu ka ce a yi shiru ba.
Tuma lallai saka da alkai jama'a duka duka nan muka karshen shirin a wannan mako. Sai kafin mu sallama kuma za ku yi aiko da naku sakonnin tambayoyin akan lambobin wayar mu na 0805544413 da kuma 0706004455, sai kuma 0707778442. Haka zalika za ku yi aiko ta adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin Fatoyin Rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. To amma din shi malamin namu a Dr. Sheikh Muhammad Sanu Marijan Lemo, babban malami a tsangaren nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da ke nan Kano, wanda ya samu dama domin amsa waɗannan tambayoyi naku, sai waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin Awwal Muhammad Abdullahi da kuma Mujahid Jafar, sai Bashir Idris Ungugo, Anas Idris Hassan, da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum.
Walau anna katabna alayhim an qutulu أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا.